Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma ku kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Safilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke muku marhaba lali a shirinmu na wannan lokacin na daren ranar Talata 27 ga watan Disamba. Kasar Kamaru ta sha alwashin yakar Boko Haram har matuƙa. An yi kiran da a ƙara himma wajen kulawa da nakasassu. A Jamhuriyar Nijar, kokawa malaman makaranta ke yi saboda wani tsarin tantancewa.
Akwai zaka a bincikin wacce tana da sunan wani wanga lokaci dan lokaci kadan ta sake wani aure tana da wani suna, wannan abun duka basu bincika su ka sani ba, sai a waye gari a ce wannan mutum ko baya nan ko kuma yana doka albashi na mutum.
Yau za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan hanya mafi dacewa ta kakkabe dukkan miyagu daga dazukan Najeriya. Lambar da za a buga ita ce alamar tarawa 2-2-2-2-5-5. Yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An yi hasashe a baya cewa shekara ta 2016 za ta zamanto shekara mafi tsauri ga tattalin arzikin kasashen Afirka, kuma hakan ya faru. Shugabannin kasashen da ke da ƙarfin tattalin arziki sun fuskanci ƙalubalen da ya haɗa tashin farashin kayayyaki da sauyin yanayi, ciki har da matsalar fari da kuma ambaliyar ruwa a kasashen. Tafiyar hawainiyar da tattalin arzikin ƙasar China ya yi, ƙasar da ta kasance babban mai zuba jari da abokin cinikayya, ya ƙara nauyin ƙalubale a kasashen da suka fuskanta. A wannan shekara mun ga kasashen nahiyar Afirka guda biyu, wadda ke tafiyar da kayayyaki tana fuskantar mawuyacin lokaci, sai kuma wadda ba ta fitar da kayayyaki tana ƙoƙarin tsayawa da kafafunta, a cewar masanin tattalin arziki Nonso Ovikili, wanda ke bincike kan tattalin arzikin Najeriya da kuma kasashen Afirka a cibiyar bincike da ke Afirka ta Kudu. Ya ce shekara ta 2016 ta zamanto shekara mawuyaciya ga ƙasar da ke tashi a fannin sayar da hajarta a kasashen waje, yayin da farashin mai yayi faduwar da ba a taba gani ba tun shekara ta 2008. Kasashe masu tattalin masu arzikin albarkatun arzikin ƙasa kamar Najeriya, Angola, Mozambique sun tagayyara. Najeriya tana fama da koma da tattalin arziki mafi girma a cikin shekaru 11.
A Somalia, an yi bikin rantsar da sabbin 'yan majalisar ƙasar biyo bayan rudani da aka samu da kuma zargin cin hanci, amma hakan na jinkirta babban zaben shugaban ƙasa a karo na hudu, wanda da alama zai kai har tsakiyar wata mai zuwa. An yi bikin rantsar da 'yan majalisar a yau Talata a Mogadishu, babban birnin ƙasar, inda aka rantsar da sabbin 'yan majalisar har 281, waɗanda suka haɗa da na dattawa da na wakilai. Wakilin muryar Amurka ya aiko da rahoton cewa jami'an tsaro sun yi sintiri a kan tituna domin samar da tsaro lokacin bikin rantsarwar. Sabbin 'yan majalisar da aka rantsar, kusan kashi 45 cikin 100 tsaffin 'yan majalisar ne, haka kuma sauran kaso 55 cikin 100 sabbi ne kuma matasa masu ƙarfi da ilimi, a cewar wakilin muryar Amurka Abdulwahab Sheikh Abdi Samad. Ya kuma ƙara da cewa wannan kuma shine karan farko da aka taɓa samun mata masu yawa cikin majalisar.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ne ministan tsaro na ƙasar Taiwan ya yi gargaɗin samun ƙaruwar barazana daga China, bayan da wasu gungun jiragen ruwan yaƙin China da wani jirgin sama yaƙi da ke jagoranta suka nufi kudancin tsibirin tekun kudancin Sin a wani atisaye da suka saba yi. Sun gudanar da rawar dajin ne a jiya Litinin, sama da makonni uku bayan da zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump ya ɗaga kiran shugaban ƙasar Taiwan Tsai Ing-wen ya yi magana da shi ta wayar tarho wadda ba a saba ba, lamarin da ya sa ƙasar China ta ɗauki nuna rashin amincewa ta hanyar diflomasiyya. A dalilin abin da Donald Trump ya yi, masu kula da harkokin siyasa a Taiwan ke imanin China na ƙara matsa lamba ga tsibirin ƙasar ta Taiwan, da China ke ikirarin cewa mallakarta ne, duk da yake ƙasashen biyu kowace na zaman kanta ne tun ƙarshen yaƙin basasar shekarar 1949. Dangantaka tsakanin Taiwan da China ta ƙara tsami tun da tsai ya lashe zaben shugaban ƙasa a watan Janairu.
Daga ƙarshe a Turkiya an fara shari'ar 'yan sandan nan 29 da ake zargi da hannu a yunkurin juyin mulkin watan Yuli da ya yi sanadin rasa rayukan mutane 270 ya kuma sa gwamnati ta fara kame-kamen jama'a. Masu gabatar da ƙara sun ce mutanen da ake tuhuma a shari'ar da ake yi a birnin Istanbul sun taimakawa juyin mulkin kasancewar sun yi watsi da alhakin da ya rataya a wuyansu na kare shugaban ƙasa Recep Tayyip Erdogan. 21 daga cikin jami'an da ake zargi na fuskantar zaman wakafi na dindindin idan har kotu ta same su da laifin ƙoƙarin hamɓarar da gwamnati, haka kuma sauran za su fuskanci zaman wakafi har na tsawon shekaru 15 idan aka same su da laifin zama mambobi na wata ƙungiyar ta'adda. Turkiya na tana dora alhakin juyin mulkin kan Malam Fethullah Gulen, malamin nan da ke zaune a nan Amurka. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a ƙasar Kamaru, inda ministan tsaron ƙasar da wasu sojoji suka jaddada aniyar ƙasar ta yaƙar Boko Haram har sai sun saduda. Awal Garba, gare ka.
Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru na ci gaba da ƙarawa dakarun tsaron ƙasar ƙwarin gwiwa, kan yanda dakarun tsaron ƙasar ke ƙoƙari matuƙa gaya wajen daƙile maharan Boko Haram a cikin ƙasar baki ɗaya da makan iyakokin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru da sauran ƙasashe makwabta. Shine ministan tsaro na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya umarci shugaban rundunar sojojin ƙasar na jihar Arewa mai nisa, General Jacob Mbanga, da ya gudanar da bikin Kirsimeti da dakarun tsaron ƙasar waɗanda suka jikkata a fagen daga da ma iyalan waɗanda suka rasu a fafata wanda ake yi da maharan Boko Haram. An gudanar da bikin ne a asibitin sojoji da ke birnin Marwa, anda General Jacob Mbanga ya haɗa hannu da su suka ci abinci tare. Mun yi haka ne domin mu ƙara musu ƙwarin gwiwa, kasancewar sun zama jarumai, kuma wannan kula da ake yi da su gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ce ta ɗauki ɗawainiyar. Za mu ci gaba da fafatawa da maharan Boko Haram har sai mun ga mun kammala daƙile su. Shi ma ɗaya daga cikin sojojin da suka jikkatan. Ni an harbe ni ne a cinyata da ba na tafiya, amma yanzu na ci sauƙi, gashi ma ina tafiya kuma ina tsayuwa. To, koya wannan haɗuwa da aka yi aka ci abinci da manya? Ai, yanzu mun san gwamnatin ƙasar Kamaru tana kula da mu, kuma idan muka warke za mu koma fagen daga ne domin ga cewa na kare mutuncin ƙasata daga maharan Boko Haram. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To, a gaida Awal. A Najeriya kuma kira aka yi da a rinƙa amfani da lokutan nishaɗi wajen jan naƙasassu da makwabta a jika. Ibrahim Abdulaziz, gare ka.
Yayin ko wannan liyafan bukukuwan Kirsimeti da gwamnatin jihar Adamawa ta shirya naƙasassu da suka haɗa da kurame, guragu, kutare da ma sauran masu nau'o'in naƙasa, shugaban ƙungiyar naƙasassu a jihar Adamawa, Comrade Abubakar Hosere, ya ko nuna farin cikin su ne da su ma aka tuna da su, tare da fatan cewa gwamnati za ta ke tunawa da su. Suma dai shugabannin addinai da suka gabatar da jawabansu a wajen liyafan da suka haɗa da shugaban ƙungiyar Kiristocin Najeriya kan da kuma takwararta na Majalisar Musulmai, dukkan sun bayyana muhimmancin zaman lafiya ne da kuma taimakawa juna.
Mu da muke shugaban addini a Adamawa State, muna hulɗa muna kuma tafiya da ƴan uwanmu Muslim Council a kowane lokaci sabili da mu samu zaman lafiya a Adamawa.
Dukkan addinai guda biyu duk gaba daya sun faɗaitar da ainihin zaman lafiya da son juna da tausaya juna. Don haka ashe makwabcinka yana da cikin damuwa dole ne ya zama to damuwanka. In bai da lafiya haƙƙi ne a kanka ka je ka gaishe shi. Ko da kuma wani irin addini ne yake bi.
Da yake nasa jawabin gwamnan jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla wanda mako ya nuna farin cikinsa ya mai amfani da wannan damar ne wajen yin kira ga al'umman jihar da rungume a ƙidar yafe wa juna inda kuwa ya kada baki da cewa. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim sai kuma Jamhuriyar Niger inda malaman makaranta ke zargin cewa kurakurai a wani tsarin tantance malaman bogi sun rutsa da wasu sahihan malamai.
A sakamakon lura da yadda wasu malaman kwantaragi suka je ɗaukar albashi suka tarar an shafe sunayensu daga jerin waɗanda binciken hukumar yaƙi da cin hanci Halsiya ya tabbatar da halaccinsu ne, ya sa ƙungiyoyin malamai shiga cikin halin damuwa. Malam Isuhu Azuka na Naje na ƙawancen ƙungiyoyin malaman Kwazi Nijar ya yi min ƙarin bayani a kai.
Akwai diriktar ɗin kuli shi ya kira ‘yan kwantaragen sun ka zo ya zamna an kai ƙididdiga. Yanzu da an kai takarda sunansa na cikin waɗanda wai babu su. Difa. Cikin malamin makaranta 42 da an ce kama ba na gaskiya na ba sai an ka iske bui ko da sun ka ji Halsiya na zauki sai sun ka gudu. Sansanin 24 an nan gingimi suna nan tsaye da ransu an ce a shahe sunansu.
Misalai yana da yawa a game da malaman da wannan sabon mataki ya rutsa da su, inji Bashir Kaka, sakataren kungiyar Sinia.
Akwai mata, akwai zaka abinciki mace tana da sunan wani wanga lokaci dan lokaci kadan ta sake wani aure ta da wani suna, wannan abun duka basu bincika suka sani ba. To zaka samu cikin akwai wanda suka yi wata uku wata hudu na basu ran albashi, kuma yanzu a waye gari a ce a albashi ma an tsaida.
Sai dai hukumar yaki da cin hanci ta nisantar da kanta daga abin da ke faruwa a yau ga malaman kwantaragi, kamar yadda mataimakin shugabanta Salisu Ubandoma ya bayyana.
Mu baki da muka aika rahoto aikin mu ya kare wanda ke da wuka da nama suna waje guda kina in amma akwai tarnaƙin a nemi tarnaƙin wani waje ba wajen Halsiya ba, ya kamata a gane wannan zancen mun ji mana gani shi.
Bisa la'akari da dukkan abubuwan da suka biyo bayan ayyukan binciken da hukumar Halsiya ta gudanar don tantance malamai na zahiri, kungiyoyin malamai na korafi akan rashin ba malamai dama su kare kansu.
Mun ce mun yarda duk wanda ya zan yana biske da hali wanda ba na garbi ya kamata a yi magani shi, amma in aka bincike aka ce wani kana da kurakurai to a ba mutum dama da zai zakuwa ya zo ya bada bayanin cewa eh lalle wannan kurakuran haka ne ko ba haka nan bane, kafin a ce a kashe ka ci mishi albashi.
Mu son mu kai abu guda a shayi wannan umurni a biya su, in ya so a ba kowa wata guda ka tattaro takardunka inda kana da ranka ka aiko a bincika in kana nan.
Hukumar ta Halsiya wacce ta ce tsarin aikin ta bai yarda ta yi cece kuce da wanda take bincike a kansa ba, ta buƙaci malaman kwantaragi su yi haƙuri da abin da ke faruwa.
Halsiya ba mu taɓa kiran bayan an yi rahoto a kira mutum a shaida mishi kamar yadda ake yi ga inspection ko kuma yadda ake yi ga audit. Yanan mutane su yi haƙuri inda suka ga kamar an yi kuskure su kamu na hujja.
Sule Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, an jima kaɗan za ku kira wayarku bayyana ra'ayoyinku kan hanya mafi dacewa ta kare dazukan Najeriya daga faɗawa hannun miyagu. Kafin nan a saurari wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To bari mu fara daga jihar Niger. Wake kan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Samaila Musa Yaro ke magana daga Bargu, jihar Niger.
To muna jin kamalan Samaila.
Ni shawara na da nake da shi shine kawai in wanda suke kusa da shugaban kasa suna ji kawai so what in shi ya declare kwana biyu kawai ayi azumi ayi addu'o'i saboda addu'o'i da azumi insha Allah za a samu zaman lahiya ko ina in Allah ya yarda.
To mun gode sosai. Mun gode sosai daga Niger bari mu kada kwara. Wake kala a jihar Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Jalla Garba Dinami Bulawu da kayan wuta kala kala na Sifa Kwara daga Kwara a Nigeria. A gaskiya hanyoyin da ya kamata a ce an je na ganin cewa dazuzzukan mu an hana mu musamman ma miyagun mutane shiga to a sa ido kuma jami'an tsaro su ƙara dagewa. A duk inda aka gani wata bako igiya to a dauka mata matakan tsaro kuma a faɗa mu hukuma to hanya ita ce wanda ya kamata a ce an bi domin a kare wannan azalumai daga shiga cikin dazuzzukan mu. Muna fatar Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya da sauran kasashen mu na Afrika. Mai magana Jalla Garba Dinami Bulawu kala kala daga Kwara a Najeriya. Na gode BOA.
To mun gode mai Bulawu kala kala. Bari mu je mu Borno. Wake kala yi a jihar Borno?
Ni ne Mustapha daga jihar Borno.
To Malam Mustapha muna jin ka.
Na'am, wato abinda nake fahimta ko kuma matakin da ya kamata a dauka shine wato a ƙara inganta kan iyakokin mu na Najeriya saboda asalin iyakokin mu na Najeriya an yi sake wajen barin su haka nan ko da yaushe zaka ga iyakokin mu gaba daya ba su da wani matakan tsaro wanda yake zaka ga an kare iyakokin mu. To wannan ya taimaka wajen duk wani bara gurbi ya shigo ba tare da an ganshi ko kuma an lura da shigowar shi da fitar shi ba. Wannan shine babba.
To mun gode sosai da wannan shawara taka ita ma mai muhimmanci sosai. Bari mu sake komawa jihar Niger. Wake kallai?
Assalamu alaikum. Bala Muhammad daga Jorata jihar Niger.
To Malam Bala muna jinka.
To babban shawara ta yi take a kamata yayi gwamnati jami'an tsaro ta hada kai da jama'a duk irin shawara da aka ba su sirranta kuma kasare na shawara koya da.
To mun gode sosai da wannan shawara taka. Bari mu je Kaduna. Wake kallai a Kaduna?
Mutsi barka da dare.
Barka da.
Sunana Alhaji Musa Garu, mai radio da Riko ga kaso kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa.
To alhamdulillah, babu shakka gaskiya irin wannan al'amari na abin da ya faru da sojojin Najeriya abin ayaba ne kuma a jinjina kuma muna kira ga shugabannin Najeriya. Duk kasar nan din Najeriya ka kafo kuma ce maka a duk duniya ba kasar da ake shigar ta saboda ta babu wani tsaro wanda ya wuce wanda ya kai irin ta Najeriya. Najeriya an bar dodoji a sake yanzu ka duba koda Niger zaka shiga irin yadda zaka samu tsaro dan duwal din nan dan iko iko akwai sunanan da yawa to mu Najeriya sai dai ka shigo saka ka ya kamata gwamnati ta Najeriya san da shawara kuma Allah ya kare mu Allah ya kara mana zaman lafiya a Najeriya baki da Malam Ibrahim Albasi ya tashi lafiya. Alhaji Musa Garo na gode.
To mun gode Alhaji Musa. Bari mu saki komawa Niger. Wake kallai?
Aliyu Suleiman ne daga Gwada.
To Alhaji Aliyu muna jin ka.
To gaskiya mun yi murna da wannan abin da ya faru a Maiduguri dan haka abin da nake so da iyaye su kara hakuri su kara hakuri harkar gwamnati harka ne mai fashi dan haka kuma duk da haka wannan na samu dama da zan yi kira dan haka al'amarin wannan kasan dan haka kara hakuri dan haka na ce muku na samu dama dan haka a gaggauta din umarnin kotu
game da. To mun gode sosai da ra'ayinka kai ma. Bari mu je mu Taraba. Wake kalla ya Taraba? Malam na Taraba. To da alamar layin ka ya katse. To kamar yadda muka ce yawa to bari mu je Bauchi. Wake kalla ya Bauchi?
Kana magana da Muhammad Adamu.
To Haji Adamu muna jinka.
To abu na farko dai abin da ake yi gaskiya wannan abu sojojin Najeriya suna buƙatar gwamnati ta ƙara taimaka musu da wasu abubuwa da dama.
Kamar me?
Kamar kayan aiki haka da na sama da na ƙasa.
Kana ganin haka zai taimaka wajen kare dazukan Najeriya daga fadawa hannun wasu miyagu?
Aitinin ma irin waɗannan abubuwa aka rasa shi yasa har aka shiga wannan halin.
To mun gode sosai da wannan shawara taka. Bari mu koma Kaduna. Wake ka layi a Kaduna?
Da waraka, sunana Abdullahi Lalas Tela tashar mota kawo a Kaduna a Najeriya.
To Malam Lalas, muna jin ka.
A to gaskiya maganan iyakokinmu yana da kyau yanda muka samu yanzu ainihin shugaba jajirtacce kuma ya kawo ainihin wa'ansu ainihin jami'an tsaro kuma jajirtattu. To yana da kyau su ba da ƙarfi a kan bodojinmu. Za ka ga ƙasashe na Afirka, za ka ga har wani ɗan igiya ake sawa da wasu wane ne. To yana da kyau mu ma yanzu wannan tsarin da su ainihin ƙasashen waje suke yi, mu ma a kawo shi a ta a namu bodojin iyakokin Najeriya. To insha Allah aka yi wannan kuma aka samu jajirtattun wanda ba su da cin hanci da rashawa, Najeriya ne a gabansu. To in aka sa su a wannan iyakokin, insha Allah da a samu biyan bukata.
To mun gode sosai da wannan shawara taka mai muhimmanci kai ma. To bari mu je mu jamhuriyar Kamaru.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Ibrahim Malam Ango bakin tasha Jega daga wundan Kamaru.
To muna jin ka.
Wato gaskiya gwamnati ta yi kokari a bisa yadda take aikace-aikacenta tare da dacewar da Allah ya sa muka yi da jajirtaccen shugaban ƙasa. Abinda zan ba gwamnati shawara shine kamar yadda gwamnati ta zo lokacin da Buhari ya zo suka tattauna da shugaban ƙasa, ya kamata kowace iyaka tsakanin ƙasa da ƙasa a mayar da hankali kamar yadda ake sa sojoji a giggina hanyoyin aikwalta sosai, ta yadda za a tabbatar da cewa duk wanda yake wucewa zai biyo ta idan ma'aikata saboda a san mai shiga da fice. Wannan zai taimaka kwarai da gaske ga gwamnati wajen tantance masu shigowa da masu fita daga cikin ƙasa, kuma zai ƙara inganta tsaron ƙasa in Allah ya yarda tare da ingancin shugaba.
To mun gode sosai da wannan gudumawa daga jamhuriyar Kamaru da sauran wato sharwari da masu sauraron mu suka bayar a Najeriya da Nijar da sauran wurare. Mun gode sosai, ku ci gaba da kasancewa.
Ta lafiya ka almasi.
Amin. To yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda a ranar Lahadi da ta gabata aka soma wasanni na karo na 38 na takobi na ƙasa na koko gargajiya. Kuma zoke ranar yau Talata, ana iya cewa shi wanda ke rike da wannan takobi isaka na doso ya sha ƙasa da sanyin safiyar yau, yayin da su kuma ɗan doson suka kada jigon na maradi cewa da bindigau. Kuma ana ci gaba da fafatawa a wannan kokowar ta haɗin kan 'yan ƙasa wadda za ta doki kwanaki goma ana yi. Idan muka duba wasannin kwallon kafa, club din Tigre na kasar Mexico shine ya lashe kofin kalubalen ka na wannan kasar na wannan shekara, bayan da yayi nasara a bugun daga kai sai mai tsaron gida a ƙarshen makon da ya gabata. Abinda ya ba dan kasar Faransa nan Pierre Gignac, wanda ya koma can Mexico din yana buga wasan kwallon kafa, damar lashe kambe na biyu tun zuwansa a club din. Wannan hukumar da ake cema International Federation of Football History and Statistics ta nada Diego Simeone kocin club din Atletico de Madrid zakarun kococin na wannan shekara. Shi dai Diego Simeone shine dan Argentina na biyu da ya taba samu wannan matsayi, bayan Carlos Bianchi kocin Boca Juniors a shekara ta 2002 da shekara ta 2003. Idan muka dibi jerin kococin yanda suka fito a wannan shekara, Diego Pablo Simeone na Atletico de Madrid shine na daya, sai Zinedine Zidane dan kasar Faransa na Real de Madrid da Claudio Ranieri dan kasar Italia da club din Leicester, sai Pep Guardiola dan kasar Spain na Bayern da Manchester City, sai Unai Emery dan kasar Spain wanda ya horar da FC Sevilla kuma yanzu yake horar da Paris Saint-Germain, sai Luis Enrique dan kasar Spain mai horar da FC Barcelona, Hernan Jurgen Klopp dan
kasar Jamus mai horar da club din Liverpool sai Mauricio Pochettino dan kasar Argentina mai horar da Tottenham sai kuma Massimiliano Allegri dan kasar Italia da ke horar da Juventus da Turin da kasar Italia Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Gwamnatin Amurka tana daukar ƴancin ƴan jaridu a matsayin wani bangare mai muhimmanci a wajen tafiyar da harkokin gwamnati a demokradiyya. Sai dai abin takeici, a wurare da dama ƴan jaridu suna fuskantar matsi daga hannun waɗanda suke ganin ƴancin fadar albarkacin baki da gudanar da al'amura a fadade suna yi musu barazana a tsarin demokradiyya. A kididdigar da yayi ta ƙarshen shekara kan ƴan jarida da aka kulle a gidajen yari a fadin duniya. Kwamitin kare ƴan jarida ko kuma CPJ a takaice ya gano cewa an kulle ko kuma kame ƴan jarida a wannan lokaci a fadin duniya a yau fiye da kowane lokaci tun daga lokacin da CPJ ta fara tattara bayanai a shekarar 1990 daga farkon shekarar zuwa ranar 1 ga watan Disamba shekarar 2016 ƴan jarida 259 ne aka tsare a wannan shekarar idan aka kwatanta da 199 da aka kama a duk fadin duniya a shekarar 2015 Kasar Turkiya ita ce take dauke da kaso 1/3 na yawan ƴan jarida da aka kama a fadin duniya baki daya sakamakon binciken baji ba gani da ya barke bayan juyin mulki da bai yi nasara ba a watan Yuli kusan ƴan jarida 81 kasar Turkiya ta kai gidan kaso sakamakon zargin su da ake da adawa da gwamnati bugu da ƙari kusan kafafan yada labarai 100 aka rufe kame ƴan jaridu yana ci gaba da zama matsala a fadin duniya kasar Sin da Misra da Eritrea da kuma Habasha na ɗaya daga cikin kasashen da suka fi muni akan aikata wannan laifuffuka wannan ita ce shekara ta farko tun shekarar 2008 da kasar Iran ba ta cikin manyan kasashe biyar da suka fi kama ƴan jaridu inda akasarin waɗanda aka kama a shekarar 2009 bayan zabe sun kammala wa'adinsu a gidan kaso kuma an sake su duk da haka Tehran na dakile ƴancin ƴan jaridu ta hanyar kai su kurkuku ciki har da mai shirya fina-finai Kevan Karimi wanda yake zaman gidan yari na shekara da kuma bulala 223 sakamakon wani rahoto na musamman da ya shirya a talabijin akan zane-zane da ake a bango na siyasa mai taken Writing on the City sau da dama ƴan jarida sukan fuskanci tsangwama daga gwamnatoci da suke take haƙƙin ƴancin bayyana ra'ayi Amurka za ta ci gaba da magana domin kare haƙƙin ƴan jarida da kuma muhimmiyar rawar da suke takawa tsakanin al'umma ta kare gaskiya. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da ƙarin bayani ka iya rubutawa zuwa ga editorials VOA Washington DC 2037 USA sannan ka iya duba wannan ko waɗanda suka wuce a baya a shafinmu na internet www.voanews.com/editorials.
To a gaishe ka yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
An yi hasashe a baya cewa shekara ta 2016 za ta zamanto shekara mafi tsauri ga tattalin arzikin kasashen Afirka kuma hakan ya faru. Shugabannin kasashen da ke da ƙarfin tattalin arziki sun fuskanci ƙalubalen da ya haɗa da tashin farashin kayayyaki da sauyin yanayi ciki har da matsalar fari da kuma ambaliyar ruwa a kasashen. Tafiyar hawainiyar tattalin arzikin ƙasar China yayi ƙasar da ta kasance babbar mai zuba jari da abokin cinikayya ya ƙara nauyin ƙalubalen da kasashen suka fuskanta. A Somalia an yi bikin rantsar da sabbin ƴan majalisun ƙasar biyo bayan rudani da aka samu da kuma laifin cin hanci.
To jama'a da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safi idan Allah ya kaima. Muna mika sakon ta'aziyyarmu ga Abdulsalam Alhassan kanin Musa Alhassan Kalla dake Badarawa a Kaduna Najeriya game da rasuwar ƴarsa Nana Firdausi wacce Allah ya yi wa rasuwa yau sakamakon rashin lafiya. Allah ya jikanta amu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal da ya tayani gabatar da shirin da Saida Hamdu wadda ta hada mana sautin da injiniyan mu shima ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu lokacin da za ku ji wasu sabbin shirye-shiryen.